Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kuma kamar yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau 9 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara tattaunawa akan dalilan da ke sa mata shiga harkar garkuwa da mutane da kuma irin tasirin da hakan ke haifarwa ga al'umma.
Kai ke Sarfilu, jama'a muna tafe da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau, zamu koma wajen wakilin sashen Hausa inda ta gayyato mana masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sannan zamu ziyarci filin kwalmar mu.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro zan fara shirin ne da koma birnin tarayya Abuja, inda wakilin sashen Hausa Halima Abdurra'uf ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin jin yadda aka kammala tattaunawar. To Halima, gare ku.
Bari mu koma ga Captain Ibrahim Sharif. Captain, ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna akai? Mata na taimakawa bata gari, wasu da san ransu, wasu kuma ba san ransu bane, kawai dai an tillasta musu, an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu.
To Halima, na gode da wannan dama da kika bani, kuma ina ruwa ƴan uwana da abokan arziki wanda suka zo nan barka da su. Kamar da yanda muka sani dai, arewacin Najeriya wato kasa ce mai al'ada kuma mai addini kuma wacce aka sani mai kunya. So a halin da muka samu kanmu yanzu ko kuma halin da mata suka samu kansu yanzu shine akwai gaba daya tabarbarewar ilimi, sannan kuma akwai tabarbarewar tarbiyya, akwai al'adu da yawa da muka dauka da ba namu ba, muka riga muka sa suka namu. To wannan gaba yake da ya kama na cikas kuma ya kama na tabarbarewar tarbiyya gaba ki da arewacin Najeriya, wala ga mata wala ga maza. Sannan haka zalika kun bai sha'anin koda na kula wanda yanzu kiga iyaye ba sa sa ido akan iyayensu, haka zalika iyaye su kansu ba su tamu da iyayensu ba. Sannan kuma akwai matsaloli na aure wanda zaki ga cewa abin yana fara ne tun daga ginshikin aure, zaki ga mace an sa ta aka mata auren dole ta aure wanda ba ta so, ko kuma an nuna macen arewa cewa an bata aure ba akwai matsala. So haka zalika an yi wa kuma addinin musulunci mummunar fahimta, an juya shi a baibe, kuma sannan kike yanzu a harkar da muke tafiya gaba ki ɗaya jahilci ta riga ta yi mana katutu, duk da muna da masu ilimi amma mun bari cewa masu jahilci su suke rudan mu. So saboda haka zaki ga dawa mata akwai rashin aikin yi, akwai rashin abinci, akwai yunwa. Sannan kasar mu Najeriya da muke ciki dole mu duba wace irin kasa ce, ya yanayin tattalin arzikin kasar yake, sannan yaya yanayin mutanen kasar yake. Sannan kuma da yawa mutane ba su da lafiya, amma ban san ma ba su da lafiya ba, da yawa akwai masu fama da ciwuka kamar na kwakwalwa, kamar yadda da psychologist mu ta faɗa. Sannan ta shiga yara ne ake haifan su gabaki ɗaya, ma ba a ma san wani irin yara ba ne, ba a san yaya suke ba, yaya yanayin lafiyar su yake, haka su ma kan su yayan. Sannan banda haka idan kika duba fannin aure, za ki ga cewa da yawa mazaje ba sa ɗaukan haƙƙin da Allah ya ɗora musu kan magana aure. Haka zalikan yana sawa da yawa mata su shiga cikin wani irin hali, sannan kuma su shiga cikin irin bata gari, saboda daga wanda ya zo ya gaya miki cewa za a samu dubu ɗaya a nan, kina ganin mijinki bai baki ba, to tafnaki in dai ba imani gare ki ba kuma ba tsoron Allah gare ki ba, saboda kina ganin cewa za ki wannan din ciyar da yayanki, dole za ki shiga irin wannan harkar. Sannan maza mu kanmu muna da koda na kula a kan harkar iyalinmu, harkar kai gidanmu, sannan mun saka wa mata duka wayannan harkokin da muke ganin cewa ai yanzu wai rayuwar ta zama taimake ne in taimake ka. wannan ba daidai bane kuma wannan ba ka'ida bace ta musulunci namiji shi aka sanya jiya fita ya nema haka zalika in baka samu ba kuma matarka za ta yi taimaka maka amma yanzu mun maida abin ya zama cewa bace ta kawo 50% kai ma namiji ka kawo 50% to wannan abin yana sawa da yawa mata su shiga wani hali saboda ba za su iya ganin yayan suna cikin wani hali ba ko su shiga talauci sannan kasar ma ta riga ta zama wani iri yanda gabaki ɗaya yanzu kowa ya shiga halin haula'i kowa yana cikin masifa da wahala ba wanda yake jin dadin kasar su wannan ya riga ya sa gabaki ɗaya ba ta gari sun amfani da wayannan sha'anin sun shigo cikin mutane su ba sun gurɓata mana al'umma sun gurɓata matan mu abinda zan iya cewa kenan
to mun gode kwarai da gaske ina mafita ga wannan lamarin da muka samu kanmu a ciki bari mu fara da Umma Amir
gaskiya ina ganin mafita akan wannan abin kawai mu koma mu nemi ilimin addini inda ilimin addini a gani na wallahi tallahi ba za a rinka yin irin haka ba saboda haka ya kamata ya zama nauyi ne akan mu kowanne dan adam da Allah ya halice ka a cikin mutane ba a cikin dabbobi ba mu sani cewa dole ne mu rinka ilmantar da makotan mu da kowa da kowa ya zama an san akwai ilimin addini sannan kuma a riyada cewa idan abu ya samu dan uwanka ya same ka saboda haka a zo a zama an sa ido makoci ya rinka sa ido akan abin da yake faruwa da makotan shi shine a gani na shawara ta san
na'am mun gode baba
to akwai hanyoyi da yawa da za a iya samun nasara a samu fita daga illolin zamani ya kamata wato a haɓaka tattalin arzikin mutane ya zamana cewa mutane suna da abubuwan basic na rayuwa abinci ruwa gurin kwana shelter irin hakan nan sannan ya kamata a ce security na jama'a tsaron rayuka wanda ya kamata a dauka da muhimmanci mu a bangaren mu na ilimi na koyar da yara da muke da shi idan yaro ba shi da ibin abincin da zai ci ya samu kwakwalwa da za ta aiki ta gari ta yi tunani na gari ba shi da security a rayuwa zai zamana cewa ba shi da wani abu da yake ji da shi da zai rabu da shi har ya yi tunani mai kyau to idan ku haka ta tashi duk wanda ya zo ya nuna masa ga gurin fada zan baka abinci ka sha ka ci komin rashin kansa nan zai faku gurin wannan fakuwa kuma anan mutum yake samun gurbantar tarbiya to dole mu gyara tun daga farko kamar yanda Rahama ta ce mu koma ga Allah wa'annan abubuwa ne da already an shimfiɗa mana su a addini ba wani abu ne sabo da sai mun koya daga kasashen waje ba a addinin mu suke tuntun idan muka koma gwamnati ta ba wa talaka haƙinsa kuma sannan ta dauki talaka da yake bata tattalin rayuwar mutane ta hukunta shi to wallahi za a samu canji
na'am to mun gode baba saura captain menene mafita
mafita ta farko shine mu koma ga Allah mafita na biyu shine kuma dole sai gwamnati ta samu wa mutane abubuwan walwala da abubuwan da ya kamata mutane su samu na ilimi na abinci na wadatar rayuwa kamar yadda kowace gwamnatin kasa take samu wa mutanen ta ingantaccen rayuwa da ingantaccen ilimi da ingantaccen wajen kwana da tsaro da sauransu na uku kuma shine banda haka dole sai gwamnati ta jajirce a wajen sa ido sannan ta tabbatar da cewa akwai hukunce-hukunce na wa'anda idan aka same su da wa'annan laifi sannan dole sai an kawo mana hukunce-hukunce wanda za su kawo mana karshen irin matsalolin aure ko kuma ana tilasta mata aure ko kuma ana sa mata auren da ba sa so ko kuma a kayyade iya yanayin yanda ake yin wa'annan kidayar haihuwa da kuma yanda ake yin irin wa'annan aurarruka mutum ba shi da hali a sa dokar cewa ba zai yi aure ba har sai ya samu abin da zai iya ciyar da wa'annan yaran ko kuma wannan matar sannan banda haka dole sai mun koma kan tsarin da muke da shi na da ba wai mu koma kan tsarin da muke da shi na da ba wanda za a ce kawai a sa ido a'a zamani ya zo za mu iya zamanantar da irin wannan tsarurrukan yanda za su amfani al'umman mu yanzu ba lalle sai ka kira da gaci ko ka je gidan mai unguwa ba za ka yi daukan waya ka kira mai unguwa ko ka kira da gaci idan muka ga abu da ya bata cikin al'umma mu yi magana akai sannan mu dinga lada mutane mu dinga ganin yaya dan wancin yake yaya dan wani yake sannan haka ne za a samu gyara haka ne za a samu ci gaba sannan kuma sai mun koma irin tsarin da iyayen mu suka yi shine na taimake kimiya dan wayan da muka taso gidajen mu zaki ga akwai dan makota akwai dan mai gida kowa ɗaya ne ana taimakawa za kowa zai je makaranta to yau mun tsinci halin mu kowa harkar sa yake ba wanda yake kula da kowa babu zumunci yayi karanci sannan shi sa al'umma ta tagayyara sannan kuma gashi akwai yawan talauci da wato tunda sai mun taimakawa mutanen mu sai mun karfafa musu gwiwa sannan sai mun tabbatar da cewa yara suna zuwa makaranta haka mata suna zuwa makaranta ko da ba su ilimin boko ba za su iya dinga zuwa ilimin addini ta san dai Allah ya ce annabi ya ce sannan a dinga kulawa da su a dinga sa ido to ina ganin in Allah ya yarda haka wannan za a samu mafita kuma gwamnati sai ta ƙara jajircewa kuma sai ta kula da mutanen ta sannan mu kanmu mutane za mu iya kula da sauran mutane dan mu kanmu ba za mu yi komai ba dole sai da sa hannun gwamnati ce da taimakon gwamnati
mun gode kwarai da gaske Dr. Maryam idan kina jin mu za mu soke bada abin da kike ganin shine mafita.
To bayan dai duk abubuwan da suka faffada ƙari da abu daidai da dare aka dan manta shine addu'a. Wannan abubuwan da matakan duk matakai ne da za a iya cimma amma fa sai an dafa da addu'a. Kuma kamar yanda yayi bayani captain kamar tarbiyyar da zaka ga mutum ɗaya a unguwa misali akwai wanda ake shayi kuma ya isa da ƴaƴanka ya tarbiyyantar maka da su. To amma iyayen yanzu sun watsar da wannan sai kaga uwa da uba sun fita sun jiwo yaran su sun yi fada sun shiga makota suna fada suna zage zage saboda an tsawatarwa da danka ko an sa danka a hanya ko makamancin haka. To dole mu koma wancan yanayi da ake ciki da tun da iyayen mu ga abinda suka yi kuma mun tashi mu a daidai yanzu kuma ga abinda ake ana ganin kuma tarbiyyar tana ƙara lalacewa. To ya kamata a koma in yaso kamar yanda captain ya bayani sai a dan gyara a zamanantar da irin wannan din. To kuma dai dole in ƙara jaddada gaskiya sai an hada da addu'a dan lalacewar ta yi yawa da ba za mu iya mu kadai ba gaskiya dole sai mun hada da koma ga Allah.
Na'am.
Allah ya bamu mafita.
Amin summa amin. Mun gode Dr. Maryam da karshe dai a matsayin ku na mata da al'umma gaba daya wanda mun kunshi mata da maza a wannan zaure a yau. Ta wala gaba kuke ganin za iya wayar da kan mata waɗanda ba su da isasshen ilimin boko ko na arabiya da zai taimaka musu wajen tantance gaskiya da ƙarya kamar wasu da zaka ji wai mazajen suka ce musu idan ba kai kaza ba zan sake ka kuma mazajen suna aikata muggan laifuka ne a waje misali ne da wannan mutumin tanko da ya kashe yarinya a Kano ya kawo matarsa yar shekara 5 ta kuke ganin za iya wayar da kan mata wajen su rika lura
kamar wannan zancen wannan idi a gani na ba yanda za a ce matar shi ba ta ba hada baki suka yi da ita ba ba yanda za a ce an dauko maka yarinya baka san ta ba baka san daga ina take ba a gaya maka abu da tana tana cewa wai ko ce mata yan uwan iyayen yarinya ko ba sa nan ko sun yi tafiya shine aka kawo masa ita a ina ake yin haka kuma an ga baka yadda da abu ba ai ko baka fallasa mijinka ba ko baka tona masa asiri ba ai akwai hukuma ko za ta iya zuwa ta samu hukuma ta ce hukuma su yi mata bayani me yake faruwa ko kuma ta tafi gidan iyayenta ta ce ga abin da ita bai faru bai mata ba. To dole tunda har ta yadda ta rike wannan yarinya to gaskiya ne a gani na ta san me ake ciki kila ma sun saba ne ko makamancin haka gaskiya dai dole dole a tashi a tsaye malaman addini su shigo kowane misali bangaren a ce kamar likitoci na kwakwalwa da irin psychologist haka da kamar likitocin mata da lauyoyi da duk dai sai an yi hadaka an yi kamar ya an zauna an duba an ga ina ne mafita saboda abubuwa ne kwarai da gaske.
Na'am.
Wannan point din na ce gaskiya ta yi magana kuma banda haka mu akan kanmu kowane mutum daya a cikin mu ya sani cewa yana da nauyi akan sa a matsayinsa na musulmi kuma a matsayinsa na dan arewa na yada sako makota ina yawan fada makotan ku masu kitsan ku ba cikin din su za a rinka yi kaman wasu kin gane su ba mutane bane dole a nuna musu soyayya a rinka jin su a jiki a mace ce kika ga alama tana da matsala a gidan mijinta kina ta ki nuna mata ilimin addini ta san Qur'ani wallahi kin ga masu cewa wai in baki abu ba zan sake ki wallahi idan kika san Qur'ani to zaki san kina da haƙoƙi da yawa a matsayin ki na mace wanda ba sai wannan barazanar tasa ta likita ki ba sanin ilimin addini yana da muhimmanci amma ne bayan da za a yi ba mu lifti ilimin addini ba tare da ya koshi da abinci kamar yanda babu Hawwa ce tsakani da Allah akwai wasu nauyiyyika da idan ba a dauke musu ba ba za mu su iya concentration akan makaranta ba saboda haka dole ne nauyi ne akan gwamnati ta tashi tsaye wurin kokari da ba da ilimi da ba da security da ba da abinci sannan mu kuma a matsayin mu na al'umma duk channel din da zamu bi mu yada ilimin addini. Ilimin addini ba sai wanda wai zai kira kanshi wai scholar ba duty ne akan kowanne bawan Allah ya dinka reminder a tunatar a koma islamiya badawa nake da unguwar mu amma wallahi akwai wayanda ba su san ko a ba a turanci ba su san ko alif ba amma suka shiga makarantar nan kuma baki ga ba yanzu mun yi saukar daliban mu kwanan nan manya-manyan tsofaffin mutane saboda haka ba wanda zai ce wai yanzu babu islamiya na zuwa makaranta a nemi ilimi gaskiya ni ina ganin inda ilimin addini da ilimin tauhid wallahi wayannan abubuwan za su ragu kowanne kunci ka shiga a rayuwa in ka tuna ga abin da Allah ya ce ga dadin da zaka ji in kai hakuri a aljanna ga kuma kaddarori da Allah ya kaddara maka kai ba za ka shiga hanya ta ta'addanci ba duk halin ku da za ka kanci kanka shine kawai.
Na'am mun gode kwarai da gaske. Doctor da karshe idan zaki ba wa mata shawara daya akan su rika kula musamman waɗanda ake iya ruda su su je su aikata muggan laifuka daga baya suna nadama.
To abu daya dai gaskiya da zan iya kira ga mata shine ya zamana kamar akwai abin da ake kira support akwai kamar tallafawa a tsakanin juna kamar yanda Umma Amir ta faɗa idan kin san kina da matsala a dole akwai wanda zaki iya yi wa magana ko wani da kike ganin yana sama da ke zaki iya wa magana ya baki ɗan shawarwari kuma ko ba wai wani ko kin san mata da wasu afan da masu zurfin ciki su ga ba su je suna yada zantuttukan su ba ai akwai asibitoci kuma akwai kwararrun likitoci da za su iya zuwa ku je a yi magana a samu mafita a irin wannan abin to gaskiya mata dai su kula da tarbiyya su san addini su san abin da Allah ya ce sannan kuma su kula su sa ido sosai akan tarbiyyar ƴaƴansu da su kansu
na'am mun gode kwaye da gaske Allah ya saka da alheri
filin kwallamarin mu wajen wakiliyar sashi Hausa Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana a yau
zamu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a yau muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki malama Aisha kin ce yau kina tarar mana ne da waina wainar kuma wai ta samu
yau wani sabon samfari ne sai mun buta fa ya canza kala wato kadai ake yi da shi
to malama Aisha me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu mita
to ma saurare assalamu alaikum ba mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan dandano da kwai amma kun ba wai dole bane sai albasa da ruwan mu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ki bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shikenan yo ga yanda ake gabatar da wannan waina da farko zaki jajjaga tattasan ki da tarugu da albasan ki in kuma kin fi son ki yayyanka ta kina iya ki yayyanka ta sai ki kwaba da a cikin garin semo din
iyayen da yawan da kike so
eh daidai adadin yawan iyalin ki ko bakin da zakai sai ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan dandano kisa kika sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda zaki nemi tanda ki kisa mata mai sai ki rika ruwan kwadin ana son shi da dan ruwa haka
to amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta dauki lokaci bayan an sa yeast shi wannan na samu bita din ya ake yin sa shi ma yana daukar lokaci sai an sa mishi yeast yayi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai ya soya
ita ta wanda zaki ci da miya ita ce zaki sa mai yeast amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa matattasai da tarugu din nan ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yeast din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi in kuma akwai wanda yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani ne kaman instant ake ce ni shi yawa kin sa shi ɗan mintuna sai ki fara suyin ki to in shi uwar gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina kama kwadi zaki fara suya kika soye kika sa wannan dinki tukunya suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwadi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki kara juyawa a ɗayan
side
kamar yanda ake soye kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan zaki ci da wannan da yaji
to shi wanda ake yin a matsayin namiya din kamar yanda ake waina da tanda da komai ake
eh shi ma kamar yanda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi in kika kwaba shi amma fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din zaki kara buga shi dan zaki kara ganin yayi danko to sai kin kara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya kara mintuna zai kara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika dan yi shi ruwa ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga sai ki fara suya shi kuma sai ki tada dimiya ki ta wanda zaki ci da shi
to kamar da wani miya da miya za a iya cin wannan waina ta semovita
ita miyan ganye ya fi daɗi gaskiya
to
miyan ganye ko kuma idan ba ki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage da kayan miya
ko miyan romo
ko miyan romo
to ciki bo ciki lafiya baka lafiya to a yanda kuma waina take malama Aisha ta wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fitar waina ce shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana ita ma wannan tana iya kwana
a ita an fi son lokacin da zaka yi ta ɗan awanni ne ita ta tashi an fi so
ta fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semo
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layin wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alama tarawa 1 2 2 5 6 5 5 amma kafin nan a shakata da wannan faifan
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
muna tare da Ibrahim mai wankin hula a Zai Gode a Kimba.
Yawa Mallam Ibrahim kai na ma kai na ware mu wannan lokaci da kace ba mu ba ku isasshen lokaci.
To masha Allah muna godiya ga baɗin masu kiran waya bangaren wannan gidan radio muna muku godiya ko da haka.
To muna jin
ku. To gaskiya game da alhin tarbiya da tafarfare muna gaba ɗaya ba komai bane bai jawo muna haka. Ainihin addinin mu na musulunci da muka yi mai rukun sa kai na kashi to shine kawo mana sanadin haka gaba ɗaya rayuwar mu gaba ɗaya ta karkata ainihin mun rike al'adu na Yahuda da Nasara mun sake musulunci mu da muke takabar shi muka dogara da shi to shine ya jamu tsakarfe da tarbiya haka sannan maganar mata da suke shiga kina da sace wannan ko tunda Allah mun samu tabarbaran tarbiya to dole ne haka ta rika kasancewa mun mai da rayuwar mu kawai iya kudi kawai muke bukata dole ne mu kasance haka abinda zan faɗa kira a cikin wannan filin.
To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam barka da shigowa gauran namu.
Suna da Alhaji Musa Ngaro ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah gaskiya al'amari mun ji batutuwa da ake tattaunawa kuma abubuwan da ya kamata dai abin da mutum zai tattara ya ji tsoron Allah saboda in kin lura da kyau irin abubuwan da mata suke yi dan kamar mu da muke zama ma muna zama a kasuwanni zaki ga mace ta yi shiga ta musamman kaza ka sa duk abin da ke tunanin ba za ta yi abin da ba daidai ba sai ga ta dauke kayan mutane kuma daga ba idan aka kama ta wani ma idan kafin a fito da kai sai tunanin cewa ai wannan abin ba ƙarya akai mata shari'a akai mata domin an taba kama wata a nan gurin mu inda muke kasuwanci wallahi abin da zai baki mamaki wata tsohuwa mamanta dan ta turo mata kuɗi ta zo ta sayayya kawai yarinyar ta lallaba ta sata kuɗin nan akai juyin duniya take fito da kuɗin nan da aka nuna ba da ƙarshe ma mutane suwa suke shari ma ake mata to wallahi da yake mata a ko da kasan kanta irin wayannan abubuwan wallahi matan nan sai da suka bude har cikin gaban tukanin aka lalubo da kuɗin to kin ga irin wannan me ya kawo irin wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da zaman wanda mutane mutunci da sauransu kuma tarbiya yadda garin su kansu magana yara da dan makwabci ba za ka iya kama dan makwabci ka hukunta shi amma idan kai wata ka hukunta dan makwabci ba abin da zai raba ku illa ofishin yan sanda kashe ne miki fatar alkhairi.
To mun gode Alhaji Musa har yanzu dai a jihar Kaduna to kaman dai
rayuwa masha Allah to kana ce ajja barkan ki da aiki ke da sharfi
lafiya na ce ku layi ne ya goce barka da shigowa zauren namu.
Yawa sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala muna jin ka.
To hajjia ba mun ci ku jaji amin ta'aziya na rashin sharan dan jaridar nan Mallam Grema na Nijar Allah jikan shi Allah gafarta masa sannan kuma shine cewa maganan gaskiya maza ba sa sauke nauyin da ya sauka a kansu wallahi wancan satin yara ne suke kwana karkashin tebur ashe da iyayen suka ce mana daga jigawa suka zo a karshe da muka bi jajjali a nan garin ga sai da muka ga iyayen ne uban yaro sati biyu bai koma gida ba ya watsar da shi kuma yana gida to irin haka ya ban mamace nauyi tace mana ita take kai biyan kuɗin makaranta islamiya da boko da abinci sai da ya kwanta a gida to muna kiran mazajen su tsoron Allah tarbiya na hannunsu ne ba hannun mata ba domin da matan da ya'yan duk mallakar miji ne idan kuma bai ba su da dace ba Allah zai tambaye shi sai a fake karkashin addini to muna
to kaman dai layin Mallam Murtala ya goce. Masaurare da wayan Mallam Murtala muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau dan haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na Sarki Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya bada umarni da Mr. Nelson Lopez da ya daidaita mana sauti ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a a kasance lafiya. Yau yara suka sa a gaban su ware ba za su bare ni.